da faɗa sai da ya gama sai ta ce masa ayya yana ne ya kira ni muke zai sabar shi yanzu haram ne ta yi waya da yayanta haram ne ce waya da ubanta haram ne ce waya da ƙaninta da haka ku daina rufe ido idan kun zo kishi har kuna cin matanku cin mutuncin matanku ba tare da kuna bincikar menene sababi da dalilin da ya san sai aka ta wani laifi da kuke zargin laifi ne ba bai da kyau kuma aure yana mutuwa akan haka ka zama mai taka tsantsan kuma kar ka shige gona da iri ta yanda wala'alla za ka je ka yi mata hukuncin da za ka zalunce ta ba tare da sani ba kada namiji ya kai matuƙa wajen munanta zato Allah ya bani ga fi isa a ce zanni kar ka kai matuƙa wajen mummunan zato wa matarka kana fita sai ka rinka jin cewa ai ita ma ta fita ai ni ina zargin kina ma bin maza ai kina kaza ma ni ina zargin kina mun sata ni ina zargin ma kina mun kaza kawai mutum ya rinka tuhumar matarsa akan abin da ba shi da dalili da wuce aka wannan abu ne da yake lalata zamantakewar aure da yawa wasu matan sai ka ji suna cewa tunda kana zargi na ka sake ni tunda baka yarda da ni baka sake ni me yasa baki dawo da wuri ba kenan ma kin biya ta wani wuri ne kin dai gidan wani yaya matarka da kake auren sunna da ita za ka rinka faɗa mata wannan mummunan magana da baka da hujja kana tsora mata karuwanci kana tsora mata fasikanci kuma da ya'ya a tsakaninmu shi ne Allah ya bani mafi isa a cizon kada mutum ya kai matuƙa wajen munana zato amma fa dole a sa ido akan ku mata ba za kuma a ƙyale ku ba don wasu ku masu da kirki idan aka sake muku barna kuke yi da haka an ce a kare muku haƙƙinku da mutuncinku don a samu zaman lafiya to kuma ku kare mutuncin aure da kimar aure da darajar aure sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa maza su kula da haƙƙin matarsu ko da tafiya mutum zai yi kar ya dawo mata cikin dare me yasa kar ya zo ya same ta a cikin yanayi da baya so manzon Allah ya ce khairun nisa'i man idza nazarta ilayha asarratka mafi alheri a cikin mata ita ce wanda kana kallanta sai ta faranta maka rai kenan ke hajiya ana so ki zama mai tsafta ke yadda da mijinki ya ganki zai ji daɗi wallahi idan ba ki alfandi ya kira gyara jikinki wayarsa za ta zama a cike da hoton yan mata saboda tasa ta gidan ta lalace kun san matsalar ku ku yau gani kuke idan kun auri mutum an hauri ɗan haifi ya'ya biyu uku huɗu biyar bayan da bai da ke ki ta zama cikin datti ki ta zama cikin ƙazanta abun kunya ka ji matar aure tana ɗoyi miji ya zo cikin zuciya ana miki na ɗoyi ba ki cikin ki kin kashe kanki dole miki kishiya wallahi namijin wannan zamani ba zai jure da ƙazanta ba ki ado ki kwalliya kar ki yarda da mijinki ya ga wani ƙazanta a jikinki ki gyara gashinki ki gyara jikinki ki gyara ɗakinki ki kula da kanki ki sa turare ki tsaftace ƴaƴanki ma ki kula da su ita mace ba asali ba a santa da ƙazanta ba to amma matanmu yau sun kashe gidajensu da ƙazanta banɗaki ƙazanta kicin ƙazanta ɗakin kwanciya ƙazanta tsakar gida ƙazanta yaranki za su fita ƙofar gida ba a sha'awarsu kin bar su da majina kin bar su da datti kin bar su suna ɗoyi ko sun yi fitsarin kwance ba a gyara jikinsu ba yaya za a yi mijinki ya ji sha'awar zamantakewa da kin kashe masa gida kuma yaya za a yi ki zo ki zargi mijinki alhali ya ga yana buɗe waya yana kallon hoton ƴan mata duk wani namiji da kuke gani yau ba in ba ya yi da gaske ba fa kowa da irin matan da suke turo masa mata yau kun fi ni sani tallata kan suke haka kawai in ta samu lambar alhaji wani ne ta tura mai hoto a na turo ma dai sai ka ne haka kawai me alaka tallakan ta ne ne wataƙila ta fi su iya kwalliya sai ki dena ta to ni wannan fa ko sauna take to aure ta mana kin ga ta ja miki ki kula shi zaman da Allah ya ce kar ɗayan ku yazo iyalinsa la yatruku ahlahu turukan cikin dare kawai namiji ya yi tafiya ya sauka a gidan cikin dare sai ya sanar da shi duk namijin da in yayi tafiya zai shigo gida da daddare ne to ya ga wa iyali haji ya zan dawo cikin dare a hadisin annabi yace hatta tamtashita ash-shaisa wa tastahidda al-mughiba wanda gashin ta yake wargaje bata gyara ba ta tsefe kanta ta gyara gashin ta annabi ashe ya ce mata su rinka gyaran gashi wa miji mai gashin da bata gyara ba ta gyara gashi a jikin ta ta tsafface shi ne wata tsarin da mugin ba ki saka turare idan miji zai dawo a gyara daki a gyara yanayin zaman gado inda yana kallon gaban da yamma ne a mai da shi kula da arewa a sa madubi ana a gyaggyara a tsaftace mai gida ya zo ga canji ya ji kanshi haka ake so in mai gida ya tafiya lalle ya dawo ya ga canji amma ba wai ya tafi ya bar ki cikin dauda ya dawo ya tarar da ke cikin dauda ba wallahi baki nemi zaman lafiya a gidanki da aure ba ki hakuri ki gyara ko kuma maza ku rinka sanar da matan ku sannan wajen ciyarwa ana so namiji ya yi daka baki wajen ciyarwa banda wuce gona da ke kuma bai halatta ba namiji ya rinka cin abu mai kyau a waje ya bar matansa cikin talauci da yunwa la yanbaghi lirajuli an yastathira an ahlihi bi ta'ami at-tayyib malamai suka ce ba daidai bane shi a waje a shagonsa a kawo mai abinci mai kyau ko kuma ya bar ku da zaman hakuri duk namijin da aka ga yana wannan to ba adali bane kuma bai kyauta ba da aka ku gaya mazajen ku abinda suke ci a wajen nan su yi kokari su kawo muku a gida ko da akwai yara daidai gwargwado a kyautata musu a faranta musu a yi musu mai kyau su masu gida ne in arziki ne a je a ci arzikin a waje na gida ba su ci ba kuma me ya amfanin arzikin mutum iyalinsa ba su amfana ba wannan ɗabi'a na warewa gefe ka ci mai kyau ka bar gidanka da yunwa da rashin kulawa wannan ba abu ne mai kyau ba ku kula da matanku ku kyautata musu ku gyara musu wurin zamansu ku ba su sutura mai kyau ku kula da 'ya'yanku da abincin 'ya'yanku da sutura 'ya'yanku ko ina ɗanka ya fita a gan shi cewa akwai alamar ni'ima a tattare da shi annabi yana cewa Allah yana son idan ya ba wa bawa ni'ima an yara asara ni'matahu alayhi ya ga gurbin ni'imar da Allah ya masa a kan shi ba wai mutum ya zama matsolo marowaci wanda baya iya kyautata iyalinsa ba yana barin su cikin talauci kuma cikin yunwa abu na bakwai lalle ne miji ya yi kokari ya zama yana da ilimi na sanin hukunce-hukuncen jini na mata jinin haila ya sani jinin al'ada ya sani jinin haihuwa ya sani jinin biki ma ya sani saboda ne saboda idan matarsa tana jini zai iya bambancewa ya gane wani jini take jinin rashin lafiya yana iya haɗuwa da jinin al'ada jinin al'ada yana iya haɗuwa da jinin rashin lafiya kamar yadda jinin rashin lafiya yana iya haɗuwa da jinin haihuwa a duniya daman jini uku mace take yi jini uku ne ko dai jinin haihuwa ɗaya ko jinin al'ada biyu ko jinin ciwo uku to dole ne mace ta san wannan kuma mijinta ma malamai suka ce ya sani dan ya taimake ta wajen yi mata bayanin nau'in jinin nukan idan ba ta je makaranta ba dan ba mamaki ka ga wata ta auro ta a titi ba ilimi to ta zo jinin ya cakuɗe mata ba sai ka koya mata ba to yana da kyau mazajen su sani haka kuma ku ma ku sani kar ki zo ki daina sallah alhali jinin da yake zuwa jinin ciwo ne baya hana sallah baya hana mu'amala kar ki zo ki daina yin sallah alhali jinin ki na haihuwa ya dauke yanzu ga misali jinin biki jinin haihuwa iyakacin kwanakin sa kwana 40 ne duk jinin da ya wuce kwana 40 na inda na haihuwa ne to malamai suka ce ya zama damu fasad ya zama jinin ciwo kawai a cigaba da sallah a cigaba da mu'amala a je asibiti likita ya ba da magani ya tsaya haka yazo a riwaya kanatin nisa'u ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taq'uduna ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata idan sun haihu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 40 suke jiran jinin al'ada kwana 40 ne wannan shine zance mafi inganci akwai wasu malamai fiqh da suka kai shi zuwa kwana 60 ya san sunna ya san tauhidi ya riga sauraron ilimin addini dan kada ya bar uwar ƴaƴansa ta tashi a cikin jahilci ta dora ƴaƴansa a cikin jahilci akwai illa babba wajen namiji ya zauna da mace jahila bar zuwa makaranta bar sauraron ilimi alhamdulillah yanzu Allah ya hore muku kuna da manyan wayoyi yawancin kuma matan wayoyin da kuke riƙewa ma ya fi na mazajen ku tsada wasu a cikin ku ga karatu suka yanzu duk duniya duk inda ake karatu a duniyar Hausa malam wani ya yi wa'azi kaza malam wani ya karanta littafi kaza malam wani ya yi lecture kaza duk ana ji yanzu wannan wa'azin da nake gani a garin Arnet amma wanda yake Ingila yana kallo na a yanzu wannan karatun wanda yake Kamaru yana kallon mu wanda yake Saudiya yana kallon mu duk duniya ba inda ba a kallon mu a wannan karatun a yanzu haka ko mutum yana dama ya dauka in an gama karatun ya dauka kwafi wata mata yanzu tana gidan mijinta alhamdulillah ba makarantar take zuwa ba amma ta hanyar bibiyar wa'azzuka na malaman sunna za ka iya samun ilimi mai tarin yawa ki amfani da babbar wayarki ki ta jin wa'azi kina kallon karatu sai ki samu wayewa a addini kai ki zama ba gidajiya ruɗaɗɗiya baki ma san me ake ciki ba kin cika wayarki da kaɗe-kaɗe kin cika wayarki da waƙe-waƙe kin cika wayarki da kallon fim kin lalata rayuwarki babu tarbiyya gidanki sai kina sai waka ba Allah ya ce ba annabi ya ce to yaya za ki tarbiyya wa waɗannan ƴaƴan da kike haifa yau da gobe ba ku san cewa ƴaƴan nan amana ne akan ku ba ya ayyuhan nabiyina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara ina ba da wasiya ga matan da mazajensu suka hana su zuwa makaranta kar ku damu Allah ya kawo sauki yanzu idan mai gidanki ya hada ki zuwa makaranta to ai akwai waya sai ki shiga group group ai ta turo karatu tuka duk karatun da ke so za ki samu wallahi karatu akan al'ada jinin haihuwa karatu akan zamantakewa yaya ake kula da miji yaya ake kula da tarbiyyar yaya karatu akan imani karatu akan hijabi karatu komai an yi kullum malamai wa'azi suke da wanda ka sani da wanda ba ki sani ba da haka dan mijinki ya hana ki zuwa islamiyya babu wata damuwa za ki iya samun wa'azzukan ki insha Allah kai yanzu har akwai online islamiyya ba akwai islamiyya da ake online kina zaune ana koya miki qur'ani wata malama ta buɗe online islamiyya misali ta ci koya miki qur'ani ta koya miki bulughul marami ta koya miki umdat asaf da yawa da haka babu wata damuwa kar ai faɗa kar a kashi aure wataƙila yana da uzuri wataƙila yana da son zuciya to yi amfani da zamani ki samu ilimi da haka kuma za ku nemi ilimi ku ambanar da matanku kuma matan kar ku zauna cikin jahilci ba dan komai ba saboda abin da yake da muhimmanci na kulawa da ainihin wato tarbiyyar yaya wannan kenan daga cikin abubuwa wannan shi na larura ne kuma na dole na wajibi ga mazaje su kula da shi shine akwai wato ƙauracewa mace ba koyaushe namiji zai ƙauracewa mace ba ana iya ƙauracewa mace yaushe ake ƙauracewa mace idan mace ta yi rashin hankali idan mace ta yi rashin tarbiyya idan mace ta yi rashin ladabi to ya halatta namiji ya ƙaurace mata da Allah ne ya faɗa cewa wahjuruhunna fil madajir ku ƙaurace mata a shimfiɗa dan meye dan ki gyara in kin ga mijinki ya daina kula ki to ba sai kin tambaya ba ki je ki gyara halinki kar ki kama kishi ki kama gulma ki kama surutu ki kama fitina wataƙila kin je kin aikata wani abin da baya so ne yana so ya nuna miki in kina da hankali ya ƙaurace miki ki gyara duk matan da ta kangare wa mijinta idan ya ga cewa ta hanyar ƙaurace mata zai iya gyara ta to Qur'ani ya bashi dama wallahi ta khafu na zuciyu zahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. To amma kuma annabi ya kafa doka kada namiji ya dora cewa matarsa ne haƙiƙiyar har abada ko ya dauki shekaru. Yau ana kawo mana fatowi da kuka da yawa, wani sai shekara biyu rabarsa matarsa, wani shekara uku. Wallahi akwai wanda ta ce min tsakanin ka namiji da shekara bakwai suna gida ɗaya. Ta nuna min yarinya ta ce kaga wannan yarinya malam tunda na haife ta mai gidana yake min azaba ya kaurace mu yau yarinya na shekarar ta bakwai. Nayi ya ki dawowa. Na ce Hajji ya ke ko wani hali ne da ke haka ya muke wannan ƙaura? Ta ce wallahi ban san me na masa ba. Kuku nawa ne? Ta ce wallahi malam ni kaɗai ce. Na ce to yana neman mata ne? Ta ce wallahi in na ce maka yana neman mata na masa ƙarya. Tsabar ɗan ra'ayin riƙau ne kawai cewa yi ina so in nuna miki zan iya rayuwa kowace. Ka san wani namiji malam tauri ne da shi, ma'ana yana so shekara bakwai wai har yanzu ba a gama ba, ya ce mu zuba ku gani, ya ce zai iya rayuwa ko ba ita, zai ba ta ci, zai ba ta sha, zai kula da yara, zai komai. Amma dai ka sani shi fa ba wai larura ba ne ita a gare shi. Ya ce in kin ga dama kuma yau in sallame ki. To wannan alƙalanci dai kam yana cikin alƙalancin da aka kawo min mai wahalar sha'ani wallahi. Mutumin da ya tafi shekara bakwai ya ƙaurace wa matarsa ai dawo da shi sai an yi wa'azi babban wa'azi. To amma ya kamata ku bincika wani laifi ta yi masa ya mata wannan ƙaura. Kuskure ya yi ba daidai ba, ya aikata haram kuma ya zalunce ta, amma ke ma ya kamata ki gyara halinki. Akwai wacce ta ce ya daina raba kwana da ni gaba ɗaya, mu muka zane ina gani zai je ɗakin wance je ɗakin wane, ni kuma in yanzu zai tsallake. Kuma matsalar ku in kun zo fata ma fa ba kwa faɗan laifinku, da yawan ku ba kwa faɗan laifinku. To ku gyara kar a kai matsayin da har miji zai zo ya miki wannan ƙaura yana miki azaba. Wani lokacin ba yanda za ki yi, ubanki ya mutu, mahaifiyar ita ma ta gama ta kama ta mutu, ba kowa a gida, mijin naki shi ne uwa shi ne uba. To ya za a yi? Dole sai zama haƙuri. Akwai matar da ta ce wallahi malam duk abin da zai mun wallahi ina gidan nan. Ta ce ina fita ina zani, ba inda zani. To ba na so ki zo matsayin wannan rayuwa ta wulakanci. Ki gyara mu'amalarki, ki kula da mijinki, ki kyautata masa. Malamin sun ce ya kamata miji ya ladabtar da matarsa idan ta yi masa ba daidai ba, ta saba dokar Allah, ta saba dokar aure, sai dai ya yi a hankali an ya tadarraja fi ta'dibiha, ya bi a hankali matakala-mataki wajen ladabtar da ita, ya mata wa'azi, ya tsoratar da ita Allah, ya nuna mata abin da take yi ba daidai ba ne. Sannan daga baya kuma in ta ƙi, to sai a zo babban mataki. Sannan yana da kyau maza su kula da shari'a da addini a cikin zamantakewarsu na zaman aure. In mutum zai shiga gida ya shiga da sallama, karki yadda mai gidanki yana shigo miki ba ya sallama ga tsawo, kawai yana afkawa wai wai ga dalawar gidansa ne. Sai wata tsohuwa wai ta zo gidan wani mutum, sai ta ji ana assalamu alaikum wa rahmatullah, ana sallama sallama sallama. Daga baya aka amsa, sai ta gashi mai gidan ne ta ce yau mutum da gidansa ya zo yana sallama. Irin tsofaffin mun da ba a je makaranta ba, wai ita mamaki take damun ita mutum a gidansa zai sallama. To wannan tunanin kuskure ne, ko gidanka ne sai ka yi assalamu alaikum. Dole ka yi assalamu alaikum, mai assalamu alaikum neman albarka ne ba, amincin Allah ya tabbata gare ku. Yanzu akwai laifi mutum zai shiga gidansa ya yi addu'a wa iyalinsa, amincin Allah ya tabbata a gare ku, su ma su mayar maka su ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kai ma mai gida amincin Allah ya tabbata gare ka da albarka ta. Bayan nan idan an zo biki a rinka kulawa da dokar Allah. Maza ku daina gayyato makaɗa da mawaƙa, kuma mata ku daina gayyato makaɗa da mawaƙa a cikin aurenku in kuna son albarka. Zamani yana zuwa da komai na fitina, amma mai tsoron Allah yana kamewa. Wannan duniyar gajeriya ce. Ina Hajiya Bibi? Ina Hajiya Maryam? Ina Malama Talatu? Ina Mama Kaltume? Ina Indo? Ina Maryam? Ina Asabe? Duk suna kabari. Ke ma kina hanya. Abun mamaki, wasu suna fama da me za su ci, me za su sha, amma in sun zo aure a gidansu, talaucin sai gudu. In ka ga yadda ake kashe kuɗi a cikin bukukuwansu, kamar ba a talauci a gida. Wani dattijo ya same ni a masallaci wata rana ya ce, Malam, ina cikin fushi. Na ce, me ya faru? Ya ce, haba. Ya ce, ni fa da ƙarfa malam ake samun abin da za a ci a gidana da abin da za a ci. Ya ce, sai ga shi yau, iyalina wai za a auren da iyata. A yanzu haka malam, wallahi katifa ban saya ba, labulan ɗaki ban saya ba, kayan kicin ban saya ba, kuma juma'an nan mai zuwa za a ɗaura aure. Amma wai sun je sun ba da mako don kuɗi sun kama gidan kiɗa da rawa. Na je rika matar ya ce, daga ina aka samu wannan kuɗin? Ta ce, kuɗin gudunmuwar da ake turo mata da shi suka haɗa da yarinyar da kuɗin saurayi aka je aka kama. Ta ce, to ni ya ce, to abincin da za a dafa a ranar bikin ma ni ba da shi, kuma ni katifar ma da za a kai yarinyar ba su ya ba. Ya zo ya same ni. Na ce, ka je ka ce a dawo da kuɗin an fasa, ka je ka karɓo kuɗin da aka kama gidan kiɗa da rawar, ka ce mata katifa. Ka ce, wallahi in ba ka ba zan kai ki gidan mijinki, ba katifa. Kuma bai halarta ka tashi a masallaci ka nemi taimako ba, tunda iyalanka sun kama fasikanci da fajirci. Halinku bai da kyau. In dai akan harkar biki ne, ba abin da ba ku yi. Ku ta zuwa Islamiyya shekara da shekaru, amma in an zo biki, sai ku manta Allah, ku manta annabin Allah. Ku ji tsoron Allah. Me kuke nema sama da jin daɗin da Allah zai muku a cikin aljanna? Me kuke nema rayuwa mai daɗi sama da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Haka su ma mazaje dole ne su yi ƙoƙari su zama suna da mu'amala mai kyau dangane da kulawa da iyalansu da ainihin wato tarbiyyantarsu da kulawa da dokokin Allah. Duk gidan da aka cika shi da sabon Allah, wallahi sai an ga ba daɗi. Duk gidan da mai gidan ya kasance mai sabon Allah, sai an ga ba daɗi. Yanzu wasu mazajen ana ba ku labari halinsu zai da kyau. Wata mata ta ce, Malam, ka gani nan, tun da na auri mijina yau mun sha da shekara goma sha. Ta ce, wallahi ban taɓa ga ya ɗauki Ƙur'ani yana karantawa. Ta ce, Malam, in taƙaice maka, ni fa a gidanmu a ɗakin mai gida na babu Ƙur'ani ba gaba ɗaya. Ni ce, baya yi? Ta ce, to baya yi. Ni dai ban taɓa gani ya yi karatun Ƙur'ani ba. Wata ta ce, Malam, ni fa mijina baya sallah. Ni na ɗauka musulmi ne, amma wallahi baya sallah. Na ce, baya zuwa jam'i ko kodai sallah? Ta ce, sallah ce ma baya yi gaba ɗaya. Me ya hukuncin zaman mu? Yau ƴaƴanmu bakwai. Na ce, to ke yanzu duk shekarun da kuka yi ba ki san baya sallah ba, sai zaki mata ba? Wata kuma tsinta yake wacce ya ga dama yi. Wata ta ce, yara duk za su tashi tafi masallaci, gogon naki yana can kan gado yana ta bacci. Duk yara sun fita sallah, amma shi ba zai fita sallah ba. Wata ce, mijina ɗan ƙwaya ne, giya yake sha ya bugu, haka in ya zo yana ta kaɗuwa yana warin giya mala. Ta ce, na rasa yadda na gida shi. Kun san wacce fatawa aka fi yawan yi mana yau? Mata kun sani? Fatawar da mata suka fi yawan yi da kukan da mata suke yawan yi yau shine neman mata da mazan aure suke. Kana ganin mutum kamar mutumin kirki da ka buɗe wayar sai ga shi yana neman mata. Da yawa yau a cikin maza sai wanda Allah ya kubutar suna neman mata, ba su wadatu da matansu na sunna ba. Matan titi su suka dame su. zai kiye miki dariya, ya kiye hira da ke, ya kiye zauna da ke. Wata kuma ta isar ta zo ta zauna a falon mijinta su yi magana kuma, wallahi ba ce saba. Tana ajiye abinci ce, mai yana tafi tafi tafi. Haka dai kore ta kamar karya. Wallahi, in ka tafi kuma wayarta zai ɗauko ya ta hira bidiyo kwal da matan banza. Wata ma sai ya kira ta ta mai wulaƙanci ta ce ba yanzu ba. Amma ga matarsa ta suna ya watsar da ita. Wannan yana daga cikin takaici da baƙin ciki da matan ku suke fama da shi a cikin gidajensu na yau da mazaje marasa addini suke yi. Wani ɗan luwaɗi ne maza yake nema, ya ce ba ruwansa da harkan mata. Maza yake nema. Kin san me yasa nake gaya miki wannan? Duk wacce take da ƴa mace a cikinku a yau, to tana cikin jarrabawa wallahi. Ki tsaya ki kimtsa sosai wajen zaɓar wa ƴarki miji. Yau fa ba maganar wani yana da kuɗi ko yana da kaza bane, a'a waye mai addini? Fazbar bi zaki addini ta ribat yada, duk kuɗin da ya mallaka, duk sarauta, duk mulki, duk matsayinsa a aikin gwamnati idan bai da addini, ku rabu da shi. Wallahi in kika aura masa ƴarki zaki da na sani Hajiya. Ki tambaya Hajiya Dudu za ta baki labari mai faru akan yarta. Tambayi Kande da kwaɗayin duniya ya ɗauke ta ta miƙa yarta ga wani ya aure ta, je ki ji wulaƙancin da ake mata. Akwai tozarta da ta wuce a gidanka a tara maka jikoki ƴan banza marasa albarka, jikokin shakka, ba a sani ba ma naka ne ko ba nan gaba. Kaba ɗanka ya lalace, baya da addini, neman mata kwanan dare a wasu wurare, mutum kaga ya dawo gidansa da su ba. Kwanan nan wata take mun fata sai kawai mijinta yana dawowa, sai ta ga ya shiga ya kama wanki cikin dare. Take mai gida wanki haka yanzu. Me ya faru? Ashe sutura sai yake wanki, ya je ya yi barna ya dawo yana wanki cikin dare. Sai ta kuka, sai ta kuka, ta rasa inda za ta sakanta. Ƙazantar ba ta da daɗi ba. Me yake faruwa? To tun lokacin da mutane suka ƙaura cewa addini ba su damu da addini ba. Ba sa zuwa masallaci, ba sa jin huduma, ba sa jin karatu, ba sa zama gaban malamai. Yau ana ganin karatun addini ƙauyanci ne. Da yawa akwai waɗanda suke ganin karatun addini da zama gaban malamai ƙauyanci ne. Da haka ba dole su yi ta ɓarna ba. Ga wayoyi nan, ga matan banza suna ta yawo. Duk inda ka buɗe wayar ka minti ɗaya biyu sai ka ga matan banza. Kuma ta gama abin da za ta jefa lambar wayar ta ce mu haɗu a kwamen ɗan can. Allah ya rahalin mu. Ku ji tsoron Allah ku maza. Sannan matan su ma suke ya su ji tsoron Allah. Sannan ladabi na haihuwa abubuwa ne guda shida. An ladabtar da mazaje su kula da waɗannan abubuwan kamar haka. Na farko shi ne ba a so namiji ya yawaita nuna farin ciki don ai haifa mai ɗa namiji. Allah ya tsira farhahu bil zakari wa huznahu bil unsa. Daga cikin alaƙar ko in ce daga cikin ɗabi'un maza yau, idan kin haifa mai ɗa namiji sai ta nuna farin ciki. Yana jin daɗi, yana farin ciki, ya je kashe kuɗi, ya shiga shago, ya siyo kayayyaki. Amma in kin haifa masa ƴa mace, to ranar za ki ga wulaƙanci. Akwai mazan da ba sa son ƴaƴa mata. Akwai mazan da suna faɗa da matansu da suke haifa musu ƴaƴa mata. Ke, yau a gidanku, idan kishi yake tana haifan ƴaƴa maza, ke kuma ƴaƴa mata kike haifa masa sai ta fi ki matsayi a wajen mijinku. Amma ba su sani ba. Yau da gobe ta nuna ‘ya’ya matan ma wallahi sun fi jin ƙai da albarka. ‘Ya’ya mata sun fi kula da iyayensu. ‘Ya’ya mata sun fi ƙarancin fitina da damuwa. Tashin hankali da ciwon hawan jini. ‘Ya’yan jini zai sa maka. Kaɗan ne ‘ya’ya mata, ban ce ba ta lalacewa, suna lalacewa. Amma kaɗan ne ba su da yawa. Kuma tausayin mutum in ƴarka ta auri miji mai rufin asiri kafin ɗanka na miji ya kawo maka taimako wallahi sai ƴarka mace da suke auren wani ne rufin asiri ta taimaka maka bila adadin. ‘Ya’ya mata nawa suka kai ubansu aikin hajji da umra? ‘Ya’ya mata nawa ne suka gina wa ubansu sabon gida? ‘Ya’ya mata nawa ne suka ɗauki nauyin maganin ciwon suga da ciwon hawan jini na ubansu? ‘Ya’ya maza nawa ne suka lalace suka manta da ubansu? Mutum baya taimakon ubansa, amma in ya mace ne take da wadatar da wannan ɗan namiji yake da shi, da uban ya huta uwar ma ta huta. Amma abun mamaki duk da wannan wai mutane wai suna baƙin ciki saboda an haifa musu ‘ya’ya mata. Wannan ba daidai ba ne, wannan laifi ne, wannan kuskure ne. Kada namiji ya zo yana wani rawar ciki saboda an haifa mai ɗan namiji, yana miki wulaƙanci saboda kin haifa masa ‘ya mace. Malamai suka ce fa’inahu la yadri fi ayyihima al-khair wal baraka, ai bai sani ba a cikin ‘ya’yan guda biyu ko mazan ko mata wanne ne yake da alheri wanne ne yake da albarka. Abu na biyu, ana so idan an yi mutum haihuwa namiji, kai namiji mai mata, to kai kiran sallah a kunnen jaririn, a kunnensa na dama, don ya zama sunan Allah shi ne fara shiga kunnensa. Ana maka haihuwa, ɗauke shi ka juye kunnensa ka kira masa sallah. Amma fa kiran sallah ba wanda ake saka lasifika ba, don kar wani ya je gingimo sifika ya damfara wa kunnen jariri ya ce ai malam ya ce a kira sallah. Ba haka muke nufi ba. Za ka kira sallah ne da ƙaramin sauti. Ina fata ana fahimta. Saboda ya zama ya ji sunan Allah ya shiga cikin kunnensa kafin komai. Sannan na uku, ya sa masa suna mai kyau. Hakkin raɗa wa ɗa suna hakkin uba ne, ba hakkin uwa ba. Kana zo, to wai yanzu an yi haihuwar fari, kai ka sa suna, to wallahi wannan ne nizan sa suna. Kun san akwai yadda ake rabawa ma ake. Wai sai miji ya ce, to shi kenan ke yanzu kya sa masa suna, hakkinka ne kai na miji. Kai da sai wani ragon suna, wata kuma da raɗa suna? A'a, ubansa shi zai sa, sai dai ba laifi ya nemi shawararki in kin ba da sunan da ya gani ya dace. Kuma sunan, a zaɓi suna mai kyau a sa wa yaro. Suna mai kyau mafi falalar suna irin su Abdullahi, yaya kuka yi shiru irin su Abdulrahman, Abdulaziz, Abdulmuhaimin, duk wani suna mai Abdu Abdu Abdu, maza Allah ce wannan shi ne mafi alheri a cikin suna. Duk wanda ba wannan ba kuma ya biyo bayan shi. Da aka yi zaɓa wa ɗansa suna mai kyau, saboda yaron ya tace zuciya shi bawan Allah ne. Mazala ce, inna abba asma'ikum inda Allahi azza wa jalla Abdullahi wa Abdulrahman har zuwa ƙarshe, hadisin Muslim, hadisin Abdullahi ɗan Umar. Duk wanda yake da suna mara kyau ya halarta ya canza sunan. Sannan abu na huɗu, a yi masa yanka. Ana so a yanka wa yaro. In namiji ne, dabba guda biyu ne. Duk wanda aka haifa mai ɗa namiji, to dabba biyu za a yanka mai. Duk wanda aka haifa mai ‘ya mace, sai a yi guda ɗaya. Sannan ana so a mai tamiki, a tauna dibino, a sa masa ruwan dibinon a bakinsa, ya ɗan ji zaƙin dibinon. Sannan abu na ƙarshe, a yi wa yaron kaciya. Tun yana jariri ba laifi a yi mai kaciya. Waɗannan abubuwan suna da muhimmanci. Namiji ya yi ƙoƙari, wato ya kiyaye ya kula da su. Bayan wannan, dangane da saki, ya halatta namiji ya sake matarsa idan ta yi laifin da ya kai a sake. Amma an so ya zama mai haƙuri, ba wai komi sake ba. Wallahi tallahi, in kika fita daga gidan nan, wallahi a maimakon aurenki. In na zo na tarar da yaron nan ba a kai shi makaranta ba, a maimakon aurenki. In na zo na sake ganin baki gama mun abinci da muli ba, a maimakon aurenki. Haka take ta faɗa. In dai matan wannan zamanin ne, wai za ka ce in ba ta yi kaza a maimakon aurenta ba, kuma sai ta yi. Sai matan su aikata, kuma su bar mazan da zuwa suna neman fatawa. A karamin kallon da Allah yana da fatawa. Me ya faru? Ni fa ina da damuwa ne. To ya aka yi? Wallahi mata ta ce, na ce mata kace idan ta fita idan mutu a maimakon aranta kuma wallahi na zo na samu ta mutu ni kuma kuma wannan ina son kaya ta a to me kai ka ku daina gaya musu ita mace ma in tai zuciya gari za ta a sake ta ma haka take dabi'ar ku ne ko da daga baya za ta yi da na sani an yi min fitawa kwanakin baya wai wani ne wai ya ce wa matarsa wallahi in kika yadda kika tsallako kofar gidan nan mace ne mai yawan fita kuma yana son ta in kika sake fita kofar gidan nan wallahi a maimakon auren ki yana burga mota kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik ai haka ya fito daga motar nan da gudu ya rungume ta haka yace ba za ka gaki fito ba ya nene ida kai saka ce kai kace in ta fito a maimakon auranta to ba sai ka bar ta ba yace saboda baki da hankali fitowar kuma zaki ina ruwanta wai shi ne aka zo ana mana fata to wai ya za a yi ita ba wallahi har sai kar ta fito kuma ta fito sai ce da kika fito ban me da ke ba ka Allah ya sauke ku je da gaggawan saki ko kuma har kawai da miji in kika ka da wallahi zan sike ki ni fa sai in rabu da ke ni wallahi sai in kore ki a gidan nan ai wallahi kaza kaza irin wannan dabi'a da yau wasu daga cikin maza suke na gaggawan saki da barazanar saki baya da shi kyau akwai hanyoyi dubun dubata da zaka ladabtar da mace ko da baka jefa kanka cikin wannan hadari na kokarin ka ce sai ka saki sai ka sace ba ina fata ana fahimta kuma shi kansa sakin yana da ladabi yana da ka'idoji na farko dai bai halatta ba mace ta takura mijinta ce sai ya sake ta la yajuzu lil mar'ati an turji'a zawjaha bai kamata ba ga mace ta tilasta ta sa mijinta wai dole sai ya sake ta sai dai in kulli ne in tana da wani dalili karfafe iya zalantar ta ina fata ana fahimta to idan miji zai yi saki ku gaya wa mazajen ku in za su sake ku su kula da abubuwa guda huɗu abu na farko lallai ba a sake mace sai tana cikin tsarki fi turin lan yujami'aha ko lam yusimha fihi me nake nufi tana cikin tsarki sai kin yi al'ada kin gama al'ada ba a samu alaka ba ta sai saki amma duk matar da tana cikin al'ada to ba a saki mace tana cikin al'ada ko kuma ta yi al'ada ta yi tsarki an yi alaka to ba a sakin mace bayan an yi alaka sai an bari ta kai ƙarshen wata an gabata da ciki don haka ana sake mace ne a cikin tsarki tsarkin da ba a san da ita ba me hikima saboda kada a tsawaita mata idda yanzu misali miji ya zo ya tafka wa matarsa saki ashe kuma tana da cikin wata ɗaya ko wata biyu don Allah bai cutar da ita ba cikin wata ɗaya sai da ta je gidansu ta ga ashe tana da cikin wata ɗaya yanzu kin ga tana buƙatar ta yi wata takwas tana zaune tana renon wannan ciki sannan ta zo ta haihu ta shekara biyu kafin ta yaye yaro kafin ta je ta yi aure don da yawa mazan wannan zamani ba sa auren mace in tana shayarwa da wahala ki ji an ce miki wacce an yi auren ta tana shayarwa ba sa yadda duk mai jego ne ta jefar da ɗanta wai amma yana son ki amma baya son jego baya son ɗanki to wannan itsalatul idda din tsawaita iddar ta yi tsawo shine ba a so wasu na cewa wai ba a sakin mace tana da ciki ana saki mana alqur'ani yace wa qulatul a'mali ajaluhunna an yadhana hamlahunna mace mai ciki ajalin su iddar su shine su sauke cikin in ta haihu ta gama idda amma ba daidai bane akwai cutarwa tana da cikin wata ɗaya wata biyu wata uku ka zo ka sake ta za ta yi watanni nan tana zaman jira to idan miji ya so ya miki wulaƙanci sai ya zo ya tafka miki wannan sakin ki je ki ta fama da mahaifiyarki yanzu abin da yake faruwa malam idan aka sake mace ta koma gida ka san wanda za ta fara faɗa da shi wata mata ta ce ita ta yi da na sanin kashe aurenta. Me ya faru ta ce yau ga uwata ta zama kishiyata? Ta ce na baro faɗa da kishiya na na sanar da kishiya ta biyu. Uwace take zuwa aiki banza kin je kin kashe aurenki ni kin zo kina cuta ta ara kin sa mun ido. Tana nufin an sa mata ita da uban yarinya. An takura mata. To ai gaskiya ne. Ita ma zaman aure take yi, ke ma zaman aure take yi, kin kashe naki auren. Kin zo kin sa musu ido, kin takura musu musamman matsatsan gida. Kina cinye musu abinci. Ki ta faɗa da ƙannenki. Wata ta ce don wulaƙanci ba da aure na ya mutu. Wai da na zo wai sai aka haɗa ni da ƙannena, ƴan firamare, ƴan sakandare. Ubana ya ce shiga nan ku yi ta kwanciya kamar ƴaƴan awaki. Maganinki. Duk wacce ta san ta kashe aurenta babu ɗakin kwana a gidansu, wallahi kar ta je baka da cikin wulaƙanci. Ki haƙuri ku lallaɓa da mijin nan zai fi miki alheri. Kuma idan kina da yaro ne rarrafe shi ta dukarsa. Saboda yana musu taɓa taɓe. Wata ta ce wallahi sai na je da safe na tashi a bacci. Kafin in tashi sun kwashe ɗan ɗumamen ma abincin sun kwashe duk sun ci sun tafi makaranta. Zan ɗora sabo uwata ta ce baki saki min girki biyu ba. Ta ce tun daga nan na fara neman gwanda mijina ya mai da ni gidana. Ai iya ƴancin da mace za ta samu shi ne tana gidan mijinta. In kina gidan mijinki sai gwamnati ne. Ki ɗora abin da kika ga dama, lokacin da kika ga dama, ki ci abin da kika ga dama, ki sha abin da kika dama, da yawan kuma kun fi cin abincin da yawa sama da mazajen ku. Sai kika je kike ta rashin hankali, kika yi tishirme, aka je aka baki takarda aka sallo muki. Ki ɗora uwarki nauyi, ki ɗora ubanki nauyi, ki ɗora wa danginki nauyi, ku zo ku yi ta faɗa da ƙannenki da ƴan uwanki. Ku kula ba, ina ba ku shawara ne, kashe aure yau bayi da daɗi. In bai zama dole ba kar a kashe shi. Wanda a yi haƙuri a yi ta tukuikuyen mijin ya tukuikuye shi, ki tukuikuye shi. Ku yi ta bugawa a haka. In ya ce fita ki ce ba inda za ni, ni da kai takalmin kaza mutu ka zama. Yana cewa ne fi ita ce ki dariya ki ce ha ha. Ta ce ki ce ai ni da kai ka san tim da taya ko, ka san duk inda ka ga mota akwai tim ko suna haɗe. Sai mai gida ni da kai haka za mu yi. Kai haƙuri da ni, in yi haƙuri da kai. Me aka maka, ka yi haƙuri, ka yafe, ba za a ƙara ba mu ci gaba da rayuwa. Haka ake yi, in kika bari ya sallamo ki ba akwai damuwa. Da haka miji ya saki matarsa tana cikin tsarki, bai sadu da ita ba. Sannan kuma ya saki guda ɗaya. Ba a so miji ya zo ce, za su ce ki saki uku, za su ce ki saki biyu. Wannan ba daidai ba ne, at-talaqul bid'i kenan. Saki da bid'a kenan da malamai suke faɗa wannan ba yi da kyau. Kuma daga baya za a yi nadama. Duk yawanci in ka sake mace, to sai ga mutum ya zo, ya sake ki fa ya yi zage-zage ya tsura shan. Can ƙarfe ukun dare ya ji jiki sai ya turo miki da ya turo miki message. Kuna lafiya? Ya yara? A'a, kai da ka sake ta ka zage ta. Kuma me yana fara turo? In kin ga ya fara turo dai zuwa kuna lafiya. Ya ji jiki ne. Rabu da shi kar ma ki ba da ansa. Ki ce ba sai ka ne kasku na ka ta gurgurzu daga baya ka zo a sulhunta. Amma fa in za ki iya, in ba za ki iya ba kuma a lokacin ma ki tashi ke kan ki ƙara ma hadda jiran waya. Ki ce ai tun da ka kira ni bacci ya gagare ni. Ai tun da na ga sakonka na kasa bacci yayi. Ki tai kin ga daga nan sai a sulhunta ku tsakaninku sai dai ki ne ki ce uwarki Hajiya abin da ake addu'a fa ya tabbatar. Me ya faru? Ai mai gida ya kira ya ce ya mai da ni. Ah alhamdulillah baraka baraka alhamdulillah mun gode Allah. Ku yi haƙuri. Wallahi na san halin da mata suke ciki da yawa idan aure ya mutu. Mutuwan aure ba daɗi. Wata ta ce mutuwan aure fa mai daɗi. Auren da kake cikin jin daɗi in auren ka ya mutu da shi da mutuwa bambancin kaɗan ne. Ta ce ba zan iya faɗa ba saboda ban taɓa mutuwa da dawo ba. Ciwonsa ya isa Allah ya ganar da mu. Da haka namiji ya saki matarsa suke da. Duk namijin da ya ce wa matarsa ya sake ta saki uku a take. Kuna ji na ku huda kullanku. Duk wacce aka mata saki uku a take to saki dai ne. Al-mushriki warai kuwa. In dai a wuri guda ne. Sai dai in daban ne ya sake ki sake daya ya dawo da ke bayan wata uku shekara ɗaya shekara biyu ya ƙara bayan shekara shekara biyu ya tsara wannan babu ba dama. Amma in a zama ɗaya ne zance mafi inganci saki ɗaya ne, don haka za a iya kome a je a bashi haƙuri ya dawo da ke. Haka yake a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekaru biyu a lokacin Abubakar, haka ne shekaru biyu na lokacin Umar ma haka ake gudanar da wannan hukunci. Allah ganar da mu a kula da wannan. Sannan kuma banda duka a yi saki a yi duka a sallame ta kaɗan, yi mata abin insani. Idan mai hali ne in ya sake matarsa ya samu wani tantsan gida ya ce, Hajiya na sallame ki ga kuma gida a bayan gari can naki ne. Ƙwarai kuwa wa matiyuhunna ajiyar da su daɗi. Idan da hali ne ba a yi ko wayannan Allah ba sa baku, ba ta hada da sabon mota, la ilaha illallah, ashe ashe sunnar ta ta baki ne kawai, la ilaha illallah. Ai ka'ida in ka sake wace sai kai mata isani ai Hajiya ga takardarki, tana kuka tana kuka, sai kuma ka ce ga makullin mota kuma, dan Allah ba haita bai da kuka ba. Haka ake ai ko ka ce gida na din nan mai ɗakin hudu da garejin mota na unguwar gabar na baki shi, ki je ki zauna da ke da ƴaƴanki, zan ci gaba da kulawa kuma zan sa miki albashi duk watan duniya, za a rinka baki sefa 500 ko 1000. An yayi kaɗan yayi kaɗan yayi yawa lalle mana masu imani kuka tara a gurin nan. In yana da kuɗi bai yi kaɗan ba, da yi kaɗan ba to ko 200 zai baki. Haihuwa wasa ne, wa zai rike mata yayan, wa zai kula da yaran, ke kin san yadda yara suke cin kuɗi. Almuhim abinda nake so in ce da ku, in dai shari'a za a bi, duk wanda ya sake matarsa ya kamata ya bi ta da abin kyautatawa. Kana sakinta ka ce, Hajiya ina fasfot ɗinki, ce gashi to bana da ke za a yi labbaika Allahumma labbaika. Dan Allah bai kyauta ba wannan, bayan ya sake za a je a zage shi, ba za a zage to ba sa yi. Allah ya gane da mu, da ke yana da kyau namiji ya kula da wannan. Sannan abu na ƙarshe da za mu tsaya a kai shi ne abin da ya shafi mata. To ku kuma sai ku yi haƙuri, don nan na faɗin na maza yanzu zan hau kanku ku kuma. Yawwa, abin da ya kamata mace ta kula da shi shi ne ta zama mai ɗa'a, ta zama mai ladabi da biyayya. Dole ne aure baya yiwuwa sai da bin miji, ko da daɗi ko ba daɗi sai an bi miji. A yi haƙuri, ana haƙuri da ku mata, ku ma ku yi haƙuri da mazajenku. Kuma zamani ne ya zo da haka, namijin wannan zamani tun da bai ba ɗan gidan mala'ika Jibrilu ba ne ko ɗan gidan mala'ika Isra'ilu, wallahi sai ya ɓata miki rai. Amma can malamai sai dai su yi haƙuri da su. Haka abin yake, duk wacce ta ce miki tana gidanta 100%, ƙarya take yi. A yau babu 100%. Me ya faru? Yanayi. Da haka duk wacce ba ta shirya haƙuri ba to kar ma ta yi aure. In dai za ki aure to wallahi sai ranki ya ɓaci. In dai za ki aure wallahi sai kin ga abin da ba kya so. Kamar yadda shi ma namiji idan dai zai yi aure sai kin zo masa da ciwon kai da ɓacin rai. Da haka ku yi haƙuri. Wanda Allah yake cewa, law jaza li adin an yasjuda li adin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Da ya halatta wani ya yi sujjada wa wani, da ɗan adam yana iya wa ɗan uwan sujjada, ya ce wallahi da na umarci mace ta je ta kafa goshinta ta yi sujjada wa mijinta. Haka Imamu Tirmidhi ya rawaita wannan hadisi da Abu Dawud. Tsabar haƙƙin miji a kanki, inda ana yi wani sujjada to da kin yi wa mijinki, dan Allah haka kuke. Matan zamani kuna ta gaba da mazajenku, mutum ya rufa miki asiri kina tona mai asiri, mijinki ya taimake ki kina wulaƙanta shi, mijinki ya kawo ki inuwa da kina rana, yanzu kina neman shi ki mai da shi rana. Duk wasu mata suna yin wannan, ko matan Ahlu Sunna da kuke zuwa karatu kuna zuwa wajibi, bai kamata ku yi wannan ba. wani fa da ya sha azaba fa da ya jira bani yadda ake a gidan wani yace wallahi aure ba zan yi ba yace na hakura yace akan me zan jinje ba kai da cikin bala'i yace ba zai ba saboda abokin shi ya zo ya bashi labari yanda matarsa take gasa shi irin gashin masara kaka masaran ana gasa ta in ta sha wuta ta nan bangaren sai a juya ɗaya bangaren a ta gasa ta in dai nan to yau haka mata suke wannan da su sai wanda Allah ya kuma dani ku tuna da wannan hadisin saboda haƙƙin mazaje akan ku masu yawa daga cikin su an ce ana so mace ta zama mai as-satr was-siyana ki kiyaye ki zama mai asiri mai rufa wa mijinki asiri mai rufa wa gidanki asiri rufin asiri ba wai bayyana talauci kadai ba a'a wadatar ma da mutum yake da shi bai kamata ki zama bakinki a bude duk abin da kuka mallaka sai ki dinki yana a duniya ba ba ki da sirri kawarki ta san sirrin gidanki kawarki abokiyar sirrin ki kin ɗebe duk abin da mai gidanki ya mallaka a duniya kin fada har ki je ki gayyato mai gidanki yan fashi da makami ba ki sani ba kwarai kuwa idan mai gidanki bai da lafiya ki rufa mai asiri ba sai kin je kina ga ya ce kwance ni fa zaman hakuri nake yi mai ma wallahi baba kun duka ai sai dai hakuri za a tona asirin miji ashe mijin ne bai da lafiya duniya ba ta sani ba amma matar za ta tona mai asiri ki sa ya je nemi magani ba sai kin tona mai asiri ba idan yana da sabani da iyayensa ko yan uwansa kake je kina yadawa idan bayanin ya bayyana ba ba zai nake da dadi ba ki zama mai kiyayewa mai kula alkana'a ki zama mai wadatar zuci hajiya mai wadatar zuci dan abin da kika samu ki hakuri da shi abincin da kike samu Allah ya sa mai albarka ki daina kwatanta kanki da hajiya wance bai ga mijin naki da kawarki ma ba iri ɗaya bane wancan mijinta dogo ne sai kuma naki gajere ne wancan mijinta mai kiba ne sai kuma naki siriri ne wancan mijinta mai hali ne sai kuma naki talaka ne ai Allah ya bambanta kowa da kowa yaya za a yi dan kawarki ta aure mai hali ki rinka kwatanta rayuwarki ta aure wai dole sai an miki irin abin da aka yi wa wance ba hankali a cikin wannan kuma ku daina zuwa gidajen ƙawayenku kuna duba mai suka mallaka ku zo ku hana mazajenku aure bai da kyau in kin je gidan ƙawanki suna ne biki ne duk abin da ake ci gani Allah ya albarka ke wanke addu'a mu ma Allah ya hore mana wata mai gidanta yana da hali ya tafiya mata umara da aikin haji ke go mai gidanki ko kudin mota a gadas bai da shi zai biya miki ba komai me ake nema biyayya shiga aljanna wata gidanta akwai wadataccen abinci ke kuma sai an yi hikimomi da dabaru ba komai daman ɗan ya tsinke ma da Allah ya halitta kin gansu bai ga wani ya fi wani ba to haka rayuwar mu take ba yanda za a yi mu zama daidai da haka duk matan da take jin cewa wai sai ta yi rayuwa irin na wance to tana fata wa kanta lokaci kuma da yawa rashin kana'an nan shi yake kashe muku a wuri ba ku da hakuri sai na saka a tamfar wance sai na saka lefi na wance sai na saka material irin na wane sai na menene wannan bai da kyau ki zama mai wadatar zuci ki zama mai hakuri abinda Allah ya baki Allah ya sa masa albarka saka matan sahabbai ki ku zama masu wannan kana'a bayan wannan a daina zuwa ana faɗin munanan ɗabi'u da ɓata miji a gidan dangi duk inda aka je taro sai kin zagi mijinki kowa ta rufa wa mijinta asiri ke kuma kina tona da ke mijin asiri kowa ta rufa mata zage shi ke kuma kina zagi kin zagi mijinki a wajen ubanki baya ganinsa da mutunci kin zagi mijinki a wajen mahaifiyarki baya ganinsa da mutunci kin zagi mijinki a wajen kallonki ba ta ganinsa da mutunci kin zagi mijinki a wajen yayyanki ba wani danginki da yake ganin mijinki da wani mutunci yazo yana musu gaisuwa suna masa ganin hadirin kaji ke kika jawo ke kuma baki bar gidan ba kina tare da shi wata ta gaba zazzage mijin ta ci mutuncinsa yayin kika zo kije wallahi ba za ki koma gidan nan ba ki zauna an kashe auren da ƙarshe sai aka ji suna cewa ni dai ku bannin koma gidana wallahi fa ina son sa shiri ne wa yake ki je ki zage shi to wannan yana cikin matsalolin ku ba ku da hakuri ba ku iya jurewa ku haɗiye ku daure sai abin da ya zama dole dole wanda in an faɗe shi za a samu gyaran aure amma in ba haka ba to za ku lalata auren ku kuma ku zo ku sha wahala ku zama cikin kuna da hali irin na matan salafus salih magabata na ƙwarai idan mijin ya zo fita sai a ce mai gida Allah kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya muna haɗa ka da Allah karka je ka kawo mana haram nan gidan wallahi haka matan sahabbai suke gaya mazajensu Allah kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya ka je ka kawo mana halal kaɗan haram kuma ba ma son ta duk yawanta ki kula da wannan sannan kuma kar ki zamanto mai kasratul intibaw mai turbune fuska fushi turbunewa ita mace so ake dirzar da mijinki yanzu duk fushin da kike yi yana zuwa kawai ya kira dariya sanda zuwa amma ba kina cike da bakin ciki sanda zuwa ya gajiya kai masha Allah ka dawo lafiya bakinki a bude hangalau haka ake so ki haɗiye fushi shi matsalar namiji in ya dawo ya ga ranki a bashe ko da ba shi ya bata miki ran ba zai dauka oke fushi ma kike da ni nayi banza da ki bazan kula ki ba wallahi musamman lokaci yanzu da ake da waya mallan idan mutum ya dawo gidansa ba ya ga dama ko kallon matarsa ba zai ba wallahi sai mutum ya awa uku yana kallon waya in kin kawo abin sai ji yara in kin yi magana sai ce ina ji ko kallon ki ba zai ba wata ta ce mallan kun ce ai wanka na yi wanka kun ce a sa turare na sa turare kun ce a gyara gashi na gyara kun ce a fesa kaza na fesa kun ce a sa kananan kaya mallan na sa amma wallahi zan yi wannan gaba dai in na da miji na ban isa kallo ba tace ya daga ido ya gani ya ce masha Allah tabarakallah ba baya ni nace karki da muke ci gaba da ni kawai abin da zaki yana dawowa kice mai gida ka hawo ya ka sa maka a caji kina karba sai ki shiga jirgi ai kun san jirgi ko sai ki shiga jirgi ki danna ki shiga jirgi sai ki dauna ki caji ki zo gefen sa kuma kina kanshin turare dole ki saurare ki to ba ku da siyasar zama in yayi fushi wai sai ki fushi wai in ya kawo da kai ke ma sai ki kawo da kai sai wata tace wai yana chatting ni ma sai na kama chatting ya juya mun baya ni ma he ne mai haka kawai ina chatawa shi ma yana chatawa sai haka muka zauna har karfe 2 dare bai kula ni ba ban kula shi ba yauwa ya cutu daga baya tace sai ya miƙe kafarsa akan kujerar falo tace wallahi nan yake kwana har asuba mazan zamani masu kwana a kujerar falo ai abu ya lalace dole sai kin zama mai siyasa mai kula sannan ki zama mai sakin fuska kuma tahfazuhu ghaiban wa hadiran ki kiyaye mijinki yana nan ko baya kuma kiyaye wata amana kiyaye mai dukiyarsa kar a mai almubazzaranci da abinci kar a mai almubazzaranci da kayan yara kar a mai almubazzaranci da kayan gida kar a mai almubazzaranci da duk abin da ya kawo idan ya kawo fanka to a kula da ita kar ta lalace idan ya kawo dutsen guga a kula shi ya lalace in ya sayawa yaransa kayan sallah a kula da su wani mai gida yake cewa ce wannan matar me za'i da ita ka je ka sayawa yara kaya wata ɗaya wata biyu kayan yara ya lalace sai ta zo ce no no kalli baki no gobe ya ga wannan sa shirme kina ina kina bude baki wai wai tana kawo mai gidan wai yaro ya yaga wannan yaro ne bai dauki reza a gaban ta yana yaga wannan baka bai magana ba wai sai mai gidan ya ga wai no ya yaga wannan sa kina ina wani bai iya guga ba ya ji an dauki dutsen guga karamin yaro ya kona rigar sa sai ka je ya mata su takura maka ka sayo yaya kaya amma kayan nan wallahi da dai wata dai wata ni ba sai ka ga kayan abola wata kuma goge daki take yi da kayan dinkin yara saboda ba ta da tsari ba ku da kirki ba halin ku ba sai dai Allah ya gyara ba ta tani wani yake na zo gobar gidana kafin da shigo rariyar gidana sai da daga taliya taliya makaroni wajen katan guda kun san me yake faruwa da an ci abinci an rage da taliya da makaroni kawai sai ta zuba mai ruwa in ta zuba mai ruwa sai ta kora shi ta kwata kaji ne agwagi a wannan din gidansa ashe dabdala ake walima ake walimar kaji ne da agwagi a kwatan gidansa ba ta da tattali ta dafa abinci ya wuce bukata wata mai ake ajiye mata galan guda jarka guda tunda ana kawowa in ta zo kawai tukunyar take kawo sai ta yi tuntun ta je ta dora a zo a zuba maka abinci malam kana ci ka ga hannunka yana jiƙewa a cikin mai saboda me kai dan banza ne baka da wayo ku jera wala tubaddil kabzira innal mubaddilina kanu ikhwana shayatina wata mata ta kawo ku kan mijinta ni wallahi ba zan yarda da wannan rayuwar da ake yi ba bai yarda da ni ba wai yanzu malam tattasai da tumatir sai ya je ya sa albarka da a inji sai a zo rakin sai me yake yi sai in yi kawo tattasai da yawa tumatir da yawa albasa da yawa sai ya sa injin markaɗe sai a markaɗa sai ya ce a kawo masa leda irin wacce ake kulla ƙanƙara ko wacce ake kulla rago sai ya ce zo mu zauna sai ya ce ludayi biyu ya ishe kimiyya ko sai ta yi shiru ta ce ɗan ƙara dai sai ya ƙara duk sai ya kulle tattasai da tumatur ɗin nan a leda sai ya ce ɗauki ki saka a cikin firiji freezer ya ce kin ga wannan na sati biyu ne in kika kuskure ya ƙare karki mun magana ɗauko mai yanzu maza abin da suke yi mai gyaɗa sai a ɗauko leda sai a ƙulla ɗaya biyu uku huɗu iya adadin kwanakin da zai isa ya tafi harkarsa saboda baki da tsoron Allah da za a bar miki galon jarka na mai zaki tulluɓar da shi yanzu har taliya da makaroni an fara irgawa saboda azabar da kuke wa maza wata kuma mala sayarwa take akwai yan kasuwa a cikinku ita kuma kasuwancinta da kayan abincin mijin da take yi ku yi hakuri mu gaya muku gaskiya ko da ba ku so a kayan wanki aka kama a kayan wanki an kawo mata katon-katon taliya katon-katon kaza ashe ita kam duk makota an za su yi taliya makaroni a gidanta ake siya ta kulle a leda sai ta hada da kayan wanki za a kai kayan wanki yaro ya zo zai wuce mai gida yana kofar gida kwatsam kayan wanki sai faɗo sai zube kwatsam sai ga taliya ga makaroni a cikin kayan wanki kai ina za ka kai sai ce ai sayarwa nake yi talla nake kaiwa ya ce na ina yaro bai iya ba da amsa ba yanzu ya kamata ki haka kin kyauta abin da kika yi mutum ya je wahala ya hana kansa bacci ya nemi abinci ki zo kina siya masa ai ba daidai bane wannan kuskure ne duka halinku ne suna nan da yawa daga ƙarshe kar ki yadda ki izini a gidan mijinki sai wanda ya ga dama sai wanda ya amince iyaye na mata ku ji ne da kyau bai halatta ba namiji ya zo ya ga wani bako a gidansa dan uwanki ko danginki in ba a sanar da shi ba a gaya masa ba ko yayanki ne ko kaninki ne sai an gaya masa eh kanina zai zo eh yayana zai zo eh babbana zai zo banda abokin karatu ba dan wani ya zo gidansa a falansa sai ya tarar da takalma manya-manyan takalma faɓa ko masu ni ba yana zuwa ya shiga falon sai ya ga mutum ƙato ya ci abinci ya koshi har ya kwanta a kujeran na mai guda uku ya fara bacci ya juye wurin matarsa ya ce kewaye wannan shi ce ah baka gane shi ba abokin karatu na ne ba ai tare muka yi jami'a da shi ya ce yanzu wanke rashin hankalinki har ya kai haka malam ya zo har an dafa masa abinci ya ci ya rage ya ce wallahi malam ni din nan abincin da ta yi wa mutumin ni ba ta yi ne yanzu wannan idan an ba ta takarda an sallame ta an yi laifi ka ji rashin abinci ba za su ba da amsa tambaya nake idan ya sallame ta ya ce ta tafi gidan iyayenta ya yi laifi ka ji ya yi haƙuri ko to ya je ya haƙuri Allah ya sauke ku daina shigo da wasu maza gidajenku ba da izinin miji ba wala ta'azantu baitihi kada ki izini a gidan mijinta mijinki illa da izini sannan kuma a ƙarshe ya zama abin da ke mai da hankali kula da tarbiyyar gida, kula da tarbiyyar yara, kula da tarbiyyar mai gidanki, sannan kuma waltakun muqaddimatu li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha, ki gabatar da haƙƙin miji akan haƙƙinki, wa haqqu jami'i aqaribiha, a shari'a ana so mace ta zama miji, haƙƙin mijinki shine gaba da haƙƙin kowa. Misali, wance biba kar in sake ganin kin yi waya da wani namiji, haƙƙina ne kowaye, ba na so in ji kina waya da maza sai babanki ko dan uwanki ko danginki. To sai wani abokin karatunki sai turo miki da gaisuwa, ko wani makocinku kun yi yara yaranta sai aiko miki da gaisuwa ta waya, kar ki kira shi saboda mai gidanki ya hana, haƙƙinsu shi ne a gaba. ‘Yan uwanki sun gayyace ki gidan biki, ranar mai gidanki yana azumi ya ce zai dawo ya yi buɗe baki a gida, kar ki tattara ki tafi gidan biki, kin je biyan buƙatar haƙƙin ‘yan uwanki, mai gidanki ya dawo zai sha ruwa a gida, babu, ba ki da kirki ba ki kyauta ba. In babanki ne ya kira ki, ki gaya masa baba mai gidana ya sa da aiki, ko za a yi min izini in yi masa sannan taho, in ya san addini baban da ke wuce a ba damuwa ki masa, ko kuma a bari zan masa magana. Ba zuwa a biya miki kudin Makka, kudin kujeran Makka, kudin umra ba tare da izinin miji ba. Yau abin da kuke yi idan yayanki mai kudi ne, babanki mai kudi ne, dan uwanki yana da kudi, ko ‘yan uwanki tana da kudi, kawai sai ki je ki tura a miki fasfon mijinki mai sani ba. A je a biya miki kudin kujeran Makka miji mai sani, wai sai an gama biya. Kawai malam wani sai a zo a ce to mai gida ya ga biya, alhamdulillahi Allah ya kawo mana alheri. Sai ce me ya faru? A aibatar da ni za a hawa Arfa. Arfa? Daga ina? Kawai sai ta miƙa shi ce ayya ya ga ya biya mini. Yanzu dan Allah kin kyauta. To yanzu abin da ake yi, har aiki ake saba wa mace, haka kul kana auren mace kuna zaman lafiya. Wani ɗan uwanta kawai sai je sama mata aikin gwamnati a wani wuri, wallahi ba a nemi izinin ka ba. Ku yi haƙuri, wallahi na taho da tsarabar maganganu da yawa da zan gaya muku, kawai magarba ne ta yi. Na sai kun kasa tashi a wurin nan. Ai gaskiya ne, yanzu daidai ne wannan. Kawai wai a ce wai mijinki wai ba yi da mutunci, ba yi da darajar da za a nemi izininsa, kawai a kama miki aiki. Wai sai a zo a ce ga ofa nan, ga takardar aiki, wanci ta samu aiki, ya za a yi? In ka ce a'a, sai a ce ba ta takarda, kuma aikin mai maiƙo ne ya fi albashinka. Kai akwai ɗan uwan da shi kan ƙarewa, ba ma a ƙasar da yake aka sama mata aiki ba, a wata ƙasa ne duniya can aka je aka samo mata aiki mai tsoka za ta samu kuɗi, amma famijin bai sani ba. Aka zo aka ce tofa tafiya ta zo, wanci za ta tafi, za ta hau jirgi za ta tafi, ina zuwa za ta tafi aiki, ina ƙasa kaza, wa ya sama mata? Ɗan uwanta. Ya ce ya labarin ‘ya’yana? Za a turo ma abin da za ka kula da su. Maganar aure zan ƙara? A'a, ban yi izini ba. Oo, yanzu wani ba rainin hankali a ciki. Yayanta kuma ya ce mata yana cewa bai yarda ba ki ci ya baki takardarki, wannan aikin kin warke, babanki ya warke, mu ma mun warke. Yanzu ya za ka yi? Tambayanka nake kayi shi, ya za ka yi? Ko ga me yi? Wai haka, mana ta je Allah kiyaye. To Allah ya mana afuwa, Allah ya gyara halinmu, Allah ya sa albarka. Muna godiya, muna addu'a ta musamman ɗan uwa Alhaji Abdulkadir da Abdulaziz, su ne sababin zuwan wannan gari, su suka yi wannan gayyata, ya kamata mu sa su addu'a, Allah ya sa musu albarka cikin arzikinsu, Allah ya daɗa yalwata musu, kuma Allah ya sa wannan gari na Arlet ya zama dalili ne na yaɗuwar addinin musulunci. Daga nan zuwa shekaru a ga addinin musulunci ya haɓaka sosai, malamai da suke ta da'awa suke karantar da ku dare da rana, sai da suka koya muku, kuka yi ilimin, kuka zo, kuka zo gaba da, da ba su koya muku ba, da ba ku zo ba yanzu, da ka muna yi musu addu'a, Allah musu albarka. Limamin wannan masallaci, Allah ya saka ma da alheri, da suka san Halima da suka ba mu dama shugaban kungiya wanda shi ma muna tare da shi tun da safe har zuwa yau muna masa addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah kowa ya mai da shi gida lafiya muna muku fatan alkhairi wannan shine wa'azin da kuka samu a wannan tafiya sai kuma insha Allah sauran wa'azi ka za da wannan juma'a to akwai wajen mata shi ma sai ku je ku dira ba ku kuma ba mu to ku je a waya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa